أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna sake miƙa godiyarmu ga Allah Ta'ala wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa yini na 15 a cikin watan Safar. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 9 ga watan 8 miladiya ta 2025. Yau ma ga cikin ikon Allah da yadda da ya gare shi, za mu ci gaba da karatunmu da muke a cikin wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam, wanda babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi. Kuma wannan shi ne zai zama darasinmu na 65 a cikin wannan littafi. Muna roƙon Allah Ta'ala ya mana muwafaƙa wajen faɗa da aiwatar da fassara abin da yake shi ne daidai. Allah Ta'ala ya daidaita ainihin harshenmu wajen faɗa da kuma fassara abin da yake shi ne daidai. Idan ‘yan uwa ba su manta ba, muna ainihin jinin kitabul jana'iz, mun karanta hadisi na 1 da na 2 a ciki. Za mu tashi akan hadisi na 3, shi ne hadisi mai lamba ta 155 a cikin nawa littafin, shi ne hadisin Aisha. Wannan hadisi zai yi batu ne akan abin da ya shafi likafari, ma'ana abin da ake naɗe mutum a ciki in ya mutu a sa shi a cikin kabarinsa, shi ne ake cewa lifafa ko likafari ko kuma fari ko yawa. Za mu tashi kan wannan hadisi. Ce an Aisha radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kufina fi salasati aswabin yamaniyatin بيض سهولية ليس فيها قميص ولا إمامة. متفق عليه. وانا ديسي انكر قوش دقا عائشة الله قال ما تيدا وانا ماتا كما يدا مكسني اتشي ماتا تنوى اجدان النبي ba ku sani ba? Ita ce mata ta nawa a gidan Annabi? Na? Ya kamata irin waɗannan mu san su ko? Da Annabi ya auri Khadija, sai ya auri Saudatu. Daga Sauda saiwa sai Aisha. Ita ce ta nawa kenan? Yawwa. Ita ce mata ta uku a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wani mutum yana ganin yadda Annabi yake masa mu'amala, sai yake ji a ransa cewa yana cikin mutanen da Annabi ya fi so. Sai wata rana ya kada baki ya ce, ya manzon Allah, cikin mutane wa ka fi so? Sai ya ce, Abubakar. Babanta kenan. Sai ce, a cikin mata ba? Ya ce, Esa. Kun ga kenan, ita ce matar da manzon Allah ya fi so. Duk da cewa wata mata cikin malamai ta rubuta littafi a kan cewa tsakanin Aisha da Khadija wacce ce matar da ta fi matsayi, ya ka abubuwa da yawa a ciki. marubucin ko marubuciyar ta ka abubuwa da yawa a ciki, wadda kowanne yana gwada falalar kowace mace daga cikin waɗannan mata guda biyu. Daka babbar mata ce, kuma kamar yadda muka sani ta a cikin matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake su, sannan ita ɗaya annabi ya aura a matsayin budurwa, ba duk sauran matansa bazaware ne, ba su da ainihin mai, ba su da alaka da su asalin bazaware ne, haka annabi ya aure su. Da ba ta mun fahimta, su kun ga su shi sa a cikin irin abubuwan da ake haƙaitowa na labarinta takan yi alfahari da wannan matsayi da Allah ya ba ta na cewa an aure ta a matsayin budurwa. Ita ce mata wadda annabi ya aura a matsayin budurwa, duk sauran matan bazaware ne. Da kama malamai suke cewa idan annabi ya zauna a cikin gidansa don irin gasa da suke da shi matansa, kowa takan yi wani abu da za ta burge ko kuma ta kunzuga wa sauran mata ‘yan uwanta. To Aisha takan faɗi wannan, ta ce ya manzon Allah, kai ne ka fito za ka tafi kiwon dabbobi, sai ka samu gurin kiwo guda biyu, ɗaya an taɓa shiga an yi kiwo, ɗaya ko ba a taɓa shiga ba, yanzu idan ka zo da dabbobinka ina za ka shiga? Sai ya ce mata gunda ba a taɓa shiga ba. To sai ta cewa matan kun gani ku duba zaware ne, ni ko budurwa ce, don haka annabi ne yake su. Wani abin sai ya sa sauran mata su ma su ji mai, su ji zafi a ransu. To sai Zainab ta karɓe musu faɗa, ta ce mun ji haka ne, amma kowace mata a cikinku a ƙofar gidan ubanta aka je aka ɗaura aurenta da manzon Allah, ni kuwa fadar Allah, Allah ya ɗaura aurena da manzon Allah. To ka ga nan ma falala ce. Ta ce masa ni kuma a fadar Allah aka ɗaura aurena da ni da manzon Allah. To ka ga ita ma sai ta sukure ko? To haka dai yadda rayuwa take. Wato babbar mata ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ainihin ji da ita, kuma ita ce matar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a ɗakinta. Da bi haka kabarin annabi ɗakin Aisha, in ka shiga masallacin annabi a garin Madina, gurin da kabarinsa yake da kabarin Abubakar da Umar, nan ɗakin Aisha ne. Kun ga tana da manyan mutane, Allah ya datar da mu. To wannan mata ita ta rubuto mana wannan hadisi, ta ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, ce lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kufina fi salasati aswabin, an yi masa likafani a tufafi guda uku, yamaniya, tufafi ne da aka saƙa su daga ƙasar Yaman, shi sa ake danganta su a ce yamaniya, ma'ana kamar yanzu ka ce yadi ɗan funtuwa ko? Yawwa, kaga a funtuwa aka yi lokacin akwai jinari ko? Yawwa, ana waɗannan abubuwa da textile kamfanin nika, yanzu kaga waɗannan abubuwan sun zama tarihi. Yawwa, saboda lalacewar ƙasar mu, Allah ka kawo mana shugabanni na ƙwarai, Allah ka azurta mu da shugabanni masu kishin al'ummarsu da kishin ƙasarsu, ba masu kishin aljihunsu ba. Saboda wannan shi ne ɗaya daga cikin bala'in da ya same mu. Kuke gani yara suke yawo babu abin yi, suke sace-sace, suke abubuwa, a tare ka da takobi ko da adda, a sare ka, a kwaci kayanka. Wannan dalilin hukuma ne, ita ta lalace. Allah ya shirya da mu. To lokacin ta ga so ɗin jinari ɗin da textile ma'aikatu ga sunan inda za a ga gunda aka shuka auduga, ga gunda za a cinye ta, ga gunda za a je a gyara ta, ga gunda za a maida ita ta zama mai ya duka da atamfu da komi,
duk wanda ya zama labari Allah ya shiryar da mu. To aka ce yamaniya kenan an yi ta a kasar Yemen, bibin kuma fara ne ko fari ne, suhuliya ana danganta shi zuwa ga wani gari suhuliya, an ce wani gari ne a cikin kasar Yemen shi ma, laysa fiha qamisu, a wannan likabani da aka wa manzon Allah babu riga a ciki, wala imamatun kuma babu rawani. Kenan an yi mai abubuwa mayafai ne guda uku kawai aka yanka su, aka yi babba sai aka yi ɗaya aka rufe, aka sau ɗaya aka sake rufawa, sai aka ɗauko babban aka rufe shi ke, sai ya ce an yi shi cikin tufafi guda uku. Ai ya ce a tsawabin yamaniya, ai ya ce nan aka yi aka yi a wannan ƙasa ko a ƙasar Yemen aka yi wannan tufafi ɗin. Sannan kuma suhuliya ai bidin naqiya, ya ce fara ce ta cacciya tas, babu wani tsirki na wata kala a ciki, wala takunu illa min qutnin, kuma irin wannan yadi baya yiwa sai daga me, daga auduga, daga auduga ake yinsa. Sannan an nasabta shi zuwa ga wa'annan wuraren saboda farinsa da tacewarsa. Na fatan fahimta. To wannan hadisi abinda yake gwada mana a jumlatance shi ne wato yadda ake yin likafani a mamaci. Likafanin ana yinsa hawa wajen uku ko hudu, akwai mai guda uku, akwai mai guda biyar, akwai mai guda bakwai. Ina fatan fahimta. Amma wanne ne yafi mafifici? Wannan mai kwaya uku shi ne afdal. Don me yasa ya zama afdal? Saboda irinsa aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan kuma abinda zai sake tabbatar mana da cewa wannan shi ne mafifici shi ne wata ran Aisha ta je gun babanta Sayyidina Abubakar yana kwance bai da lafiya, sai ya tambaye ta ya ce ni ranan yaushe manzon Allah ya rasu? Sai ta ce masa ranar Litinin, yaumus nayi, ranar Litinin ya rasu. Sai ya tambaye ta a wanne irin tufafi aka sanya shi, ta ce an sanya shi a tufafi farisol tacecce wanda aka yi shi kwaya uku. Sai ya ce mata shi ma a wannan lokaci in ya zo yana ga tsakanin wannan dare ba zai wuce ba, don haka tunda yana ga ba zai wuce wannan daren ba, daga safiya zuwa wannan dare, to wa'annan abubuwa da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gawarsa, to shi ma irin wannan yake so a yi masa. Don haka yana da kaya, sai ya ce a ɗauki wasu rigarsa a je a wanke ta saboda akwai turaren za'afran a ciki. To bayan an wanke an kaya, ce in ya cika a sanya shi a ciki, a sanya riga ɗaya a sa su zama guda uku. Shi ne sai Aisha ta ce masa wannan ai tsohuwa ce, me zai sa a nemo sabuwa? Sai ya ce mata ai rayayye shi ke da bukatan sabon abu, amma wanda yake macece zai mutu me zai yi da sabo? Kuma haka ne, ke da za ka mutu za ka yi da wani sabon abu? Da haka ya kawo mai ya ce ai masa likafani da wannan likafani da waɗannan riguna nasa, wanda Isa Aisha ta ce ai tsofi ne, ya ce a'a, ba tsufan ake bukata ba, waɗannan abubuwa ake bukata. Kuma wannan zai gwada maka irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke wajen koyi da annabi yana raye da bayan ma ya rasu. Bayan Allah ya karɓi rayuwarsa ma, Sayyidina Abubakar ya bibi mai aka masa a gawarsa, saboda shi ma a yi masa irin wannan abin da aka yi. Kuma da yake gwada mana irin yadda sahabban nan suke da ƙoƙari wajen ainihin mai kiyaye irin wannan. Sannan kuma malamai suka ce za a iya likkafani da fari don me yasa saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sanya daga cikin kayayyakin su zama farare yace albisu min thiyabikum albayd ku sanya daga cikin tufafinku ya zama farare don me yasa yace domin farin tufafi shine mafificin tufafi da haka suka ce ashe shi sa manzon Allah yayi umarni da a sanya fari to sai suka ce to in mutum yayi wani likkafani ba da fari ba shin ya halatta suka ce ya halatta saboda manzon Allah an samu ya sanya wasu tufafi wa'anda ba wannan ba yayi amfani da bukin tufa yayi amfani da kala kaza kala kaza daka in kai wannan yayi rawani da baki yayi wani da ja yayi rawani da kaza ina fatan fahimta idan kai amfani da shi babu amma dai mafifici wanda yafi daraja yafi kuma tsafta da kyau shine fari daka sai manzon Allah yace me albisu min siyabikum albayd ku sanya daga tufafin ku farare wa kaffinu fiha mautakum sannan in da ku yi likkafani a matattunku ku yi musu likkafani da farin kaya saboda shi ne mafifici ku dunga anan sai Aisha ta ce an sanya shi a cikin likkafani wanda aka yanka shi gida uku aka yi babban mayafi da za a shimfiɗa sai aka yi ɗaya wanda za a sake rufe aka sake ɗaya aka rufa shi kenan sai a ɗauko babban sai a rufe sai a sa igiya jir a sa igiya nan sa igiya tsakiya shi kenan an ɗauko rufe to haka aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarƙashin nan akwai maganganu da dama magana ta farko da malamai suka fita suka ce to shi manzon Allah an masa likkafani to amma ai an ce lokacin da aka zo za a wanke shi ba a tube kayan jikinsa ba to yanzu da kayan jikinsa aka sake sa masa wannan likkafani koya zaka ce a bayan an tsarkake shi an wanke shi sannan da aka shimfiɗa mayafi sai aka tube kayan jikinsa kuma aka rufe shi aka sa masa wa'annan tufafi kwaya ukun da aka ce da su a cikin su aka binne shi na fatan fahimta ba wai da kayan jikinsa wanda aka yi ba aka wanke shi bane a saboda me lokacin da aka zo za a wanke shi sahabbai sun yi abu nan sun yi sabani a tsakaninsu me ya sabanin suka ce anujarridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana suka ce za mu kwaɓe manzon Allah kamar yadda muke kwaɓe sauran matattunmu koko za mu wanke shi a cikin tufafinsa to kamar yadda Ibn Hajar ya sa a cikin bulughul maram ce sai Allah ya jefa musu bacci a cikin baccin sai aka ce musu ku wanke shi da tufafinsa daga sai suka wanke shi da tufafinsa bayan an gama shi ne aka tube waɗannan tufafi din aka sa masa wannan lifafa din ina fatan mun fahimta to kun ga wannan shine yadda aka yi daga shi sa anan suka ce bai an sanya shi cikin wannan tufafi guda uku aka yi suturce shi aka yi masa wannan to wannan hadisi da farko bayan ya gwada mana likkafani kwaya nawa ya kamata ya zama sannan akwai wasu darussa da zamu fitar a cikin sa na farko shine an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lifafa da tufafi kwaya uku laysa ma'aha kamisu a cikin wannan tufafin da aka yi babu riga a ciki wala imamatu ko babu rawani qala an-nawawi mamu nawawi ce ma'anahu ma'ana wannan lam yukaffin fi kamisin wala imamatu ba abin ne shi a cikin riga ko kuma rawani ba wa inna ma kuffina fi salasati aswabin ghairaha sai dai an sa su an sa shi a cikin tufafi wa'anda ba wannan ba ana a kan sa ba rawani a jikin sa ba riba kun san ana yin riga wanda za a tsaga wuyan ta sako ta haka ayi kwarjan lewun da za a sako shi haka a daura idan za a yi mai likkafani mai kwaya biyar ko mai kwaya shida ko bakwai ina fatan fahimta to shine sai a sa da rawanin da wannan mayafi na farko da za a shimfiɗa da mayafi na biyu da za a shimfiɗa da riga da ainihin kurjalle da kuma rawani sai baka kwaya biyar ko shida to daka duk wayannan ba a yi su ba sai aka cire su aka tabbatar da wayannan kwaya biyun balam yakum ma asalasati shay'un mala yace babu wani abu da ya zama tare da wayannan mayafai guda uku haka za fassara Shafi'i Imam Nawawi yace haka Imam Shafi'i ya fassara wannan ma'ana din abu na biyu istihbabul bayad wan nazafatu fil kafn abu na biyu da zamu tsinkawo shine an so mutum ayi amfani da falin tufafi lokacin yau mutum ya kafani saboda hadisin da muka karanta a baya ko manzon Allah yace ku sanya daga cikin kayayyakin ku sama zafarare sannan ku dinga busna matattunku da fararen tufafi to ana so duma mace da za a yi masa likafani a samo tufafi farisol a yi masa likafani da shi wan nazafatu fil kafni da kuma yin tsafta lokacin da aka zo za a sanya mutum a cikin likafani mana sai an tsaftace jikin mutum a samo wani tsumma a goge ruwan jikinsa a shafe a tabbatar babu wani damshi sannan sai a zo a sanya mutum a kai a seta shi a ajiye shi a yi masa abin da ya kamata a yi masa na dukkan abin da ya kamata misali in an sa mutum ana masa mai me ake yi in za a sa mutum a lifafa ba an masa wanka kai ta hannu tiko ana sa masa tilare wannan sa tilaren ana bin mai almafasi gabobinsa ake bi ko za a samu a sa a hancinsa sa a kunnensa sa gabobinsa haka nan da nan da sauran gabobin ana dan diddiga turare haka ina fatan fahimta to waɗannan duka ana yin su to shine annazafa anan bayan an tsaftace ayin masa waɗannan abubuwa din shi sa yace daga cikin darasin da zamu fitar cikin wannan hadisi shine istihbabul mai amfani an so mutum ya amfani da fararen kaya da kuma tsafta wajen likafal sannan na uku yace wa anna hadha hala hiya al-akmal yace kaga wannan hali shine mafifici halil takfinil mayit halin da za a busna mamaci a cikin sa ko a sanya shi a cikin lifafa to wannan halin shine mafi kyawun hali a masa tufafi kwaya uku a sanya shi a ciki li'anna Allah ta'ala hada ashabuhi domin Allah madaukakin sarki ya shiryar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza ila akmalil hal zuwa mafi inganci mafi cikar yanayi yuridu halahu wanda Allah yake so ayi wa manzon sa sallallahu alaihi wasallam haka sai Allah ya shiryar da sahabban manzon Allah zuwa ga abin da yafi cika zuwa ga abin da yafi kyau haka aka nemo farin likafani kuma aka yi shi kwaya uku kuma a ciki aka sa bayan an tsaftace shi an tsarkake babu komai kama arafu kamar da suka ne dalika min sunanihi aidan kamar da sahabbai sun san haka daga sunanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya koya musu cewa idan za a binne mutum ga yadda za a yi masa ga yadda za a yi masa su kuma sun koyi wannan karatu sun kiyaye shi daga da lokacin sa yazo sai suka yi masa mafificin abin da ya kamata a yi wa dan adam domin manzo Allah tun daga rasuwarsa har aka je aka binne shi kusan komai Allah ya kan turo ne da za a yi hatta kabari da za a yi wa manzo Allah ai sabai sun sabani a junan suka ce wanne irin kabari za a yi wa manzon Allah lahadu za a yi masa ko shikko Muhammad Nasiruddin Albani a cikin Ahkamul Janais sai ya kawo yace sai sabai suka ce a aikawa masu tonan kabari guda biyu su zo wanda ya riga zuwa shine kabarin da Allah ya zaba manzon sa daka sai aka ce mai toran lahadu ya zo mai tonan shikku ma ya zo in an ce shikku shine irin kabarin da muke yi a nan a mafi yawancin makabartunmu shine za a yi uwa babba ko a tona a yashe a yashe a gyara ba ka sai a daga tsakiyar to wannan shine shikku amma su ladu suke yi ladu kuma za a yi ne kaman tonan rijiya haka sai a kwakwale shi yayi zurfi bayan yayi zurfi kaman wuyan mutum to sai a koma ta gefen alkibla sai a rarake kasa yadda za a cusa mutum ciki haka kamar loto da batun fahimta sai a yi loto sai a rarake sai a sanya ta ciki to haka ake yi to sai suka ce ba su sani ba wanne irin nau'in kabari za su yi wa manzon Allah shin shikkun nan za su yi masa ko lahadu sai suka ce to abinda za mu yi mu aika su zo duk wanda ya riga zuwa a cikinsu to wannan kabarin Allah ya zaba manzansa sallallahu alaihi wasallam amma Nasiruddin Albani yace sai mai tonan lahadu ya zo sai suka ce to shine kabarin da Allah ta'ala ya zaba manzansa da haka sai aka yi masa kabari lahadu da batun fahimta don haka wannan shine shi sa nan yace wa anna hadha hal yace walle wannan hali iya akmalul hal shine mafificin hali da takfinil mayit wajen ainihin sa likafi ne a mamaci da anna Allah ta'ala hada ashaba nabihi sallallahu alaihi wasallam dani Allah madaukakin sarki ya shiryar da sabban annabinsa mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ila akmalul hali zuwa ga mafi cikar hali ko mafi cikar yanayi da ya kamata ayyo manzon Allah na fatan binta wa kama arafu zalika kuma kamar yadda suka san haka min sunanihi daga sunnonin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabi ko na uku ko kuma na hudu darasi da za a koya yace fi jawazu ziyadati fil kafn a cikin wannan za mu fahimci akwai dama ko halacci yin kari a likafari alal me alal nafila akan abin da aka saba da ake yin sa guda daya kamar misali an saba yin mai kwaya uku to za a iya kara ya zama biyar ko ya zama bakwai walau wajada man ta'arada ko da za a samu da zai zo yayi bujuro ya bujuro ya ce ba haka ba fi zalika daga cikin wancananka min warisi ko daga magada an wani zai ce a'a irin na annabi ko muke so to shikenan sai a hakura wani zai ce a'a tunda an ce za a iya kara ai kaza aka yadda aka kara babu laifi na batun fahimta saboda an samu an yi likafi ne mai kwaya biyar mai kwaya uku mai kwaya bakwai da sauransu wallahu alam a babu wai kwaya uku kenan ai yace almustahabu fil kafani fi kafanin rajuli abinda aka so al kafani a mutun namiji an ya kuna salasata lafa'i a samu lifafa guda uku shine abinda aka fi so wal mar'atu fi kamsati a tsawabi ita kuma mata a sanya ta a cikin tufafi guda biyar izarun a samu jauto wa khimarun da murfin kayi wa kamisun da riga wa lifa'ataini da kuma ainihin mai ainihin mayafai guda biyu amma sai malai ya ce wal wajibu amma abin da yake na wajibi an yastura jami'a badanil mayit shine dai a suturce dukkan gangar jikin mamaci kar a bar wani wajensa ya bayyana kar a bar wani abu na jikin mamaci ya bayyana a ciki ina fatan fahimta ba a so wani abu da zai fito a jikin mamaci ya bayyana abin da ake so a samu dai yadda za a suturce dukkan jikinsa ya zamana babu wani gaba cikin gabobinsa da ya bayyana bayan an sa masa likafali mana ko da kwaya uku aka saka a tabbatar sun rufe shi ko kwaya biyar din aka saka a tabbatar sun rufe shi cin abin da malai yake cewa cin abin da ya zama wajibi akan duk waɗanda za su zubinci wata gawa wajen yi mata likafali to kun san mu yanzu saboda kaman ba mu gamsu cewa za mu mutu ba ma irin abin da iyayenmu suke yi ko iyayenmu suna tanadi na waɗannan abubuwa yanzu zai ga an mutu a ce ana ta bin gidaje wai ana neman likafani iyayen mu kafin mutum ya mutu ma in yi shekaru wanda ga shekara musun ma ya tanadi ƙwaryar da za a zuba ruwan da za a wanke shi ya tanadi tiraran da za a sa masa ya tanadi mai likafanin da za a rufe shi da shi ya tanadi duk abin da yake bukata saboda baya so wani ya masa amma mu ko masu son bulusko a haka ne muna ya kamata mu tsaye ko ko masu ba ma kawa mutuwa kusa da mu in ba ma son mutuwa kenan ba ma son Allah hadisi ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqahu wanda duk yayin sha'awa yake son ya hadu da Allah Allah yana sha'awan ya hadu da shi to ba ma son da Allah ibada atunda baka shiri ba kenan baka so ka hadu shi kullun kana ta tanadin rayuwa kullun kana ta tanadin rayuwa ga kuma alamu suna ta bayyana cewa rayuwar mu ta kare imana a rayuwar ta kare amma baka gane ba kuma kullun wai tanadi kake ya kamata yan uwa mu zama mutane masu hangen nesa mu zama mutane masu yin abin da ya dace mana mu dinga yin al'amura irin wanda suka kamata wallahi waɗannan abubuwan da iyayenmu suka yi rayi ne mai kyau sabai ma a kansa suka rayu mutum zai tanadi likafaninsa ya aje zai tanadi tirarensa ya aje irin ruwan zamzam da ake neman albarka suna tanada su aje duk wannan ya kamata mu ma ce mun yi irin wannan abu kana haure shekara 40 ka fara nazarin mutuwa a Umar dan Allah dan Abdulaziz yace wanda yake so ya rayu cikin nutsuwa da aminci to ya dinga tuna abubuwa guda biyu e kana so ka rayu cikin aminci da nutsuwa yace ka dinga tuna abubuwa guda biyu kullum sai yace ka yawaita tuna shekarunka ka dinga tuna yau shekara ta kaza yau shekara ta kaza wannan zai baka haske cewa ka gane fa tafiyar ta yi nisa yace na biyu kuma ka yawaita tuna mutuwa wannan kuma manzon Allah ne yace ko yace aksiru zikri hadimul lazat ko yawaita tuna abin da ke yanke jin dadi sabai suke mamaki suke ce ya manzon Allah me yake yanke jin dadi sai yace musu al mautu ita ce mutuwa ko yawaita tuna ta karka zinga rayuwa baka tunawa sai kai ta rayuwa ba burki ba bincike ba tunani ba sanin abin da zaka yi amma idan kana tuna mutuwa kuma kana tuna yawan shekarun da kai a duniya wani ba zai gane ya shekaru ba musamman a yanzu da boko ya zo shiga cikin mu sai ka tuna yau shekara ta nawa da gama sakandare daga nan zaka auna kana auna da shekarun da ka da sakandare su to sai ka ebo su sai ka kifa a baya ina da shekara nawa na da sakandare su ka gangana dora sai ka gane yanzu fa na kai 45 na kai 50 da kaza to wannan sai ya sa in kana da hankali ka rage mai dawainiya da harkoki na wannan duniya ka koma lahira abu na biyu da zan faɗa Abban ibn Uthman ibn Affan wataran yana zaune a cikin gidansu da ya ɗauki madubi ya ga fuskarsa sai ya ga waɗansu furfura kamar ƙwaya uku ko huɗu a gemunsa da ya duba ya gansu daga ranar ya ritaya a hidimar duniya ya koma masallaci mun ko gasu sun fi ɗari ko ya zage ta buge-buge wayar da kake ta fafutuka shi ba su wuce guda goma ba ko abu amma da ya gansu sai gane tafiya ta yi nisa dan ba ta zuwa haka kawai imana ba ta zuwa haka kawai dole akwai dalilin zuwan su da haka yan uwa mu dage mu dinga tuna waɗannan abubuwa ɗin za mu je kan hadisi na gaba ko na'am
ko
ana sa mutane da yawa kaman garin Madina ai su in an yi loton ba guda ɗaya bane ana zira mutane da yawa a garkashi na fatan sai a rufe yawanci makabartar Baqiya ai haka ake mata in ta dauki dan su lokuta kuma sai su je su yashi su ɗebe su kai sai a saki mai da wasu ciki haka suke yi ina fatan fahimta Allah ya datar da mu dan haka wannan shine mun samu lokaci za mu siyo yadi insha Allah mu dauko wani tela wanda ya iya dan ya gwada mana da lissafin na fatan fahimta dan yanzu misali idan na zo na ce maka za a yanka wannan shine kwata idan na fitar maka kwatar ba lalle ne ka iya fitarwa ba amma in aka zo da tape aka ce to in ka auna kaza shine kwata to shine za a yi ake yin kaza da shi idan za ka yi kaza kwatan nan guda uku in ka hada su za su baka kaza ina fatan fahimta ko kwatan nan guda hudu in ka hada su shine za su baka mayafi babba guda uku su za su baka mayafi karami guda biyu za su baka kaza sai ka ga cire abin cikin sauki na fatan fahimta Allah ya datar da mu za mu sa lokaci na musamman insha Allah kamar me a toshe hanci ai turare ake sakawa yana dan dandala turare a saka haka amma ban sa daure ɗan yatsun ba ni ba shi ne ai turaren ake ɗigawa a jikinta yawwa yawwa wannan duk turare ne shi ne ta hannu ɗin da ake yi Allah ya datar da mu a wannan ban sani ba hadisi da gaba mala ya kulla shi ce babu fi sifati tagsilil mayit tagsilil mayit wa tashayyi'i lil janaza yace wannan babi ne da zai karantar da mu siffar yadda ake wanka da kuma yadda ake shirya gawa don a yi mata sallah siffar yadda ake yin wanka da kuma yadda ake ainihin shirya ta don a yi mata mai sallah an ummu adiya al-ansariya قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت بنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في اخيره الكافورا او شيئا من كافور فإذا فرقتنا فأذنتني فلما فرقنا آذناه فأعطينا حقوه فقال أشئرنها إياه تعني إذاره وفي رواية أو سبأ وقال ابدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها أن أم عدية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وانا حديث متفق عليه اجونا حديث daga ummu adiya al ansariya mutuniyar madina Allah ya kara mata yadda tace da kala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya shigo wajen mu hina tuwfiyat bintuhu Zainab yayin da Issa mai suna Zainab ta rasu sai ya shigo wajen su fa kala sai ya ce musu aksinaha kuwanketa salasan sau uku au khamsan ko sau biyar au aksara shine a ƙarshe a wata ruwaya yace au saba'an ko sau bakwai shine au aksaran kenan ko sama da sau biyar a wani ruwayan hadisin sai ya bayyana au aksaran nan yana nufin ko sau bakwai kaga ya fitar da shi a matsayin mai wutiri an yi shi a matsayin wutiri in ra'aytunna zalika, in kun ga hakan me yiwa ne to ku yi haka, amma ku yi bima'in da ruwa, wasidirin da ainihin magariya, waja'alna fil akhirati, yace sannan ku sanya a wanke ta da za ku yi na ƙarshe, kafuran kusa kafur, aw shay'an ko wani abu, min kafur na kafur din, fa idza faraktunna, yace in kun gama wanke ta, fa adhannuni, ku ainihin mun magana, ku ƙirayo ne, falamma faragna, tace yayin da muka gama, adhannahu, sai muka kirawo shi da muka je muka ce masa, ya manzon Allah, mun gama wanke ta, fa dana hikwahu, sai ya ba mu wani mayafinsa ko kuma wani zaninsa wanda yake daurawa, fa qala, sai ya ce musu, ashirnaha iyahu, ku daura mata wannan ainihin zani ko wannan jauto, mana ku yi mata likafani da shi, lilbiti da shi. Shi sa yace wa fi riwayati, a wata riwaya da yace au aksaran nan, shi ne yace au saba'an, ko ku wanke ta sau bakwai. Yace wa qala ibda'na bimayaminha, amma in kun zo wankewa, ku fara da damacinta, ku fara wanke damacinta, sannan wa mawadi'al wudu'i, da guraban alwala, da guraban alwala, min ha daga jikinta, mana idan za ku yi, ina ba ta fahimta, ku yi shi da me, da ainihin guraban alwala na jikin wannan mata ko na jikin wanda za ku wanke shi, ku yi shi. To wannan hadisi kun ga abubuwa biyu ya fitar mana. Na farko, wanda za su wanki mutum, a wajen wankan gawa ana buƙatar duk wanda zai wanki gawa ya zama yana da abubuwa guda biyu ko abubuwa guda uku. Abu na farko, ya zama mai amana, ya zama mutum mai amana, saboda haramun ne ka ga wani abu a jikin gawa bayan ka wanke ta ka je ka faɗa, babu kyawu. To sai kana da amana da za ka riƙe wannan, in ka zan ba za ka yi riƙe ba, ko an ce ka ce a yi haƙuri, saboda wata gawar za a ganta cikin nutsuwa, cikin aminci, wata za a ganta a birkice, wata da wata sifofi ma, su kaga bai kyautu in ba ka da amana ka je ba. Na biyu, idan kana da riƙon sirru, duk abin da ya gani ya zama sirru ne na wannan bawan Allah, ba za ka fito fili ka zo ka bayyana mutane ba. Ba ruwanka. Na uku kuma, idan kana da ilimin abin da ake wa gawa na wankarta, idan ka za ka yi wankan, idan kana da ilimi ka san yadda za a wanke ta, yadda za a yi mata komi, to wannan sai ka yadda ka je ka shiga cikin tim ɗin da za su yi wanka. Da ba ku ga da yawa mutane wani abu yana gagarar mu, ko kuma abu ne da dole sai mun yi shi, mu koya ƴan uwa, kar ka ba a jin tsoron gawa, ka san wani saboda bai taɓa ganin gawa ba, ba zai iya zuwa kanta, yana jin tsoro. Duk da kai da shi kace zo mu je, zai ce ba zai iya ba. To amma abu ne da ba da ka iya, wata ran sai abu na wajibi ya same ka, to ya za ka yi? Sai ka bar gawa ta tozarta, kaga ba za a bar ta. Da ka mu koya ƴan uwa, kar mu ki koyan wannan ilimi din, yana da amfani, yana da amfani a rayuwar mutum, mutum ya tsaya ya koya. Akwai ɗan uwa ya taɓa mu labari, ya ce gawa a Abuja ana ta jira za a yi mata sallah, an rasa yadda za a yi. tana nan a kwance an rasa ma wanda zai wanke ta wankan tun da safi har wajen azhar tana aji wannan uwan sa yazo yace ina kace ai ba ma mutu wanka ba yanzu duku din nan bas iya ba amma ya duniya ne suna kan gaba ko du bas iya ba wallahi ƴan'uwa mu koyi ilimi na addini duk abin da ake yin sa a aikace ka je ka koye shi a ilimince sannan sai ka koyi gunda zaka dabbaka shi dan ba za ka gane haka ba sai ka je gunda ake dabbaka ilimi ina fatan fahimta sai mutum ya je gunda ake dabbaka ilimi in baka je gunda ake dabbaka ilimi ba to ba za ka gane wajibcin koyon ilimin ba wallahi saboda haka mu koyi wannan ilimin kar ka yadda baka iya ba ko ga yanzu sai manzon Allah ya ce musu ku je ku wanke ta sau uku to yanda ake yi ba a zo a dauko gawa a samu wani abu mai tudu wanda ba zai lotsa ba sai a kwantar da mutum a rigingine ina fatan mun fahimta kansa yana kudu ƙafafuwansa suna arewa haka ake so idan an kwantar da mutum a wannan rigingimen to sai a fara masa mai tsarki in an masa tsarki sai a zo a yi masa alwala in an masa alwala to sai ka fara wanke ɓarin damansa in ka wanke sai ka koma ɓarin hagu in ka wanke sai ka juya shi a makaifa ka wanke shi ka juya shi a makaifa ka wanke shi za a iya sawa na fatan fahimta daga sai a wanke shi wankewa na ɗaya wankewa na biyu wankewa na uku annabi ya ce in sun ga dama su tsaya a guda uku in sun ga hakan ya yi musu sun wanke ta ta wanko a ƙwaya uku shikenan sannan a gawa idan cikinsa akwai wani abu nan sauran najisa ya za a yi ka fitar da shi in ka zo wanka dannawa sama za ka danno ko ƙasa abin da ya sa na fi muku wani tambayar shi ne idan ka danna ya yi ƙasa to abin ta bakinsa zai fito saboda me small and large intestine wannan hanjin cikin nasa su ake kira small and large intestine akwai ƙananan hanji wanda suka nannade haka to idan ɗan adam bai da rai yanzu idan suna tafiya anti-clockwise to yanzu dawa za su yi tafi clockwise na fata mun fahimta da haka idan ka taɓa ka danna yi haka to sai ya fito ta bakinsa in akwai wani sauran kashi sai ku ga ta bakinsa ya fito daga danna to ya za a yi sai daga mara sai a ɗago a yi haka sai hanjin kuma shi kuma sai ya juya sai ya fita ta waje ta gunda ya kamata ya fita sai a wanke a tsaftace shi mun gane? Imana sau da haka wannan abu ne da ya kamata dole mu je mu koya ƴan uwa saboda yanzu misali in babanka ya rasu aka rasuwa zai kai sai ka bar gamar haka abu ne kusa da kai za ka fara aunawa in abun ya faru yanzu ana kusa da kai ba wanda zai yi kai sai ka bar ta aka bai dace su don haka mu koya ƴan uwa mu je mu koya dukkan da ake koyar da irin waɗannan darussa masu wanda suke da practical aspect wajibinmu ne mu je mu diga koyon su saboda gobe baka san ina za ka samu kanka ba idan kana ganin kana cikin al'umma musulmai sai ka je gunda musulman ba su da yawa ana ganin ka sai a tsammanin ga wani ban Allah ya zo zai taimaka mana eh an zo kanka a guje kace kai fa baka iya ba ai ayi kunya ta faru ko wallahi mu koya saboda akwai darsa da yawa a rayuwa dan adam ba zai gane ba sai ya je gudda ake abu a aikace shi da zai gane da zirin wannan ya same ka sai ka rasa ya zaka yi to da haka idan aka dora mamaci akai to za a wanke barin sa na dama bayan an masa wayancin abubuwa sannan wanda zai wanki mamaci da masu taimaka masa ana so a da malatafanmu na malikiya suka ce sai ka daura wani kyalle to yanzu ci gaba ya zo sai kai me sai ka sa hand glove ba sai ka daura wannan kyallen ba ina ba ta fahimta to sai kai amfani da hand glove sai ka wanke nan bare ka wanke can bare ka wanke cikin sa ka wanke gadan bayan sa kai daya sai ka sake yin haka biyu na uku shine sai ka sanya wani abu dan manzo Allah ya ce shay'an min kafu to yanzu ana samu mai bayan wannan sai ya ce musu mai bima'in wa sidri da ruwa da mai da magariya magariyar idan ka je ka debo aka daka ta aka zuba ruwa kumfa take yi ita ce ta tsaya a matsayin sabulu ina ba don fahimta duk wanda ya rayu a karkara ya zan an debo magariya aka sa a ruwa aka daka kumfa za ta yi ina ba don fahimta to sai a debi wannan ruwan kumfa na magariya sai a tsaftace mutum a wanke shi sai a sa ruwa a tsaftace shi to in yanzu zamani ya zo za ka iya sa sabulu ka wanke mutum tsaf sannan sai a sa ruwa a tsaftace shi za ka iya haka sau biyar ko sau bakwai ko sau uku gwargwadon abin da ka ga cewa wannan gawa ta tsarkaka kuma ta tsaftace idan aka tsaftace ta to shikenan sai a ɗauke ta a wannan amma kar mu manta ƴan uwa ba a buɗe al'aurar mamaci duk wani abin da za a yi an rufe al'aurarsa ba a fitar da al'aurarsa a fili an rufe al'aurarsa an sitirce wanda zai masa tsarki ma hannu kawai zai sa yana watsa ruwa a ci da ba ta fahimta da haka ba a ganin al'aurar mutum sannan kuma ba a cutar da gawa idan ka cutar da gawa tana daidai yake annabi ya ce in ka karye kashin mamaci daidai yake da karya shi yana da rai sun da ka ba a cutar da gawa da ka in mun je wannan abun ko mu sani a watsan wankan gawa akwai lada mai yawa lada ne mai yawa wanda duk zai yi ya tsarkake niyyarsa zai yi na dan neman lada dan kuma sutura wannan bawan Allah din da ka mutum kar ya je ya yi wannan ainihin ya abin da ba haka ba to ku ga wanda Allah ya ce musu sannan in kun mata haka to a ƙarshe ku ɗan sa wani abu na kafin sai a sanya shi ko kuma a sanya wani abu na mai na turare wanda zai kauda in akwai wani hamami ko wani abu zai kauda shi sai a tsaftace a sa tsumma a tsaftace a tsantsame ruwan da yake jiki sannan sai a ɗaga shi sai a shimfiɗa ainihin lifafa ɗin in aka shimfiɗa ɗaya aka shimfiɗa na biyu shikenan sai a shimfiɗa su na uku guda uku ai ɗaya haka to sai a ɗauko na farko a rufe a ɗauko na biyu a rufe a ɗauko na uku a rufe shikenan bayan an masa waɗancan abubuwan da muka bayyana a baya na mai na sanya masa tare da gaɓoɓinsa da abin da ya kama da haka saboda haka ashe ƴan uwa waɗannan su ne abin da ya kamata mu fahimta a cikin wannan hadisi sannan a cikin hadisin malla ya fitar da waɗansu abubuwan da za a fahimta ciki na farko wajibul ghusl lil mayyit al muslim wajibcin wanke mutum musulmi wanda ya mutu annahu fardhu kifayah amma ku sani farilla ce ta kifaya bi ma'ana wani zai tsaya a madadin wani idan wasu suka ce za su yi to wa'annan sun dauke wa sauran al'umma ba dole bane ina fatan fahimta wa anna al mar'ata la yaghsuluha illa an nisa su ko mace ku sani in mace ce to babu wanda zai wanke ta sai mata ƴan uwanta malume suka ce a littattafan mu na furu'a suka ce yanzu in aka yi asdin a mota sai zamana a cikin motar akwai muharramin mace ko ba yadda za a yi to shi ma me aka ce in yazo zai mata wanka wa zai tuna ya aka ce ba du jikin da zai wanka ba ina ba ta mun fahimta yawa fuska kawai zai shafa sai hannayen ta iyana shikenan in mijinta zai iya mata wanka ina ba ta mun fahimta yawa to kun ga waɗannan duka ya kamata mu san su mu koye su ɗan kwa saboda in abu ya same ka ka san me za ka yi a irin wannan lokaci sannan kuma wabil aks malice ko akasin haka kenan idan namiji ne sai maza su wanke shi in mace ce sai mata su wanke ta ko illam mastasna min almar'ati ma zawja sai abin da aka toge na mace tare da mijinta ina wadon banta yawwa wal amatu da ainihin me baiwa ma a sayyidiya ta da shugabanta fa kullun minhuma me gasilu sahibi to wayannan kan kowanne zai iya wankan dan uwansa idan mace ce za ta iya wankan mijinta in miji ne zai iya wankan matarsa idan baiwa ce za ta iya wankan shugabanta shi ma zai iya wankanta wayannan su ne wanda aka toge in ba wannan ba ba toge ba wa an yakuna bi salasi ga salati ana so wankan ya zama guda uku fa in lam yakfi idan ukun bai kai ba fa khamsun to sai ayi biyar fa in lam yakfi in wannan bai kai ba zida ala zalika sai ayi kare a bisa wancanan ka fa kuyi da badul ulama az-ziyada ila sabai amma wasu malamai sun yi taqayidin cewa karin da za a yi na wanka kar ya wuce guda bakwai mana kar a wuce kar a wanke mutum sama da sau bakwai iya wannan za a yi wallahu alam da ku ga shi kenan dan adam ya kamata ya koyi irin waɗannan abubuwa din sannan na hudu yace wankan ana kare shi ya tsaya akan wuturi shi yasa ya zama ko uku ko biyar ko bakwai wankan ya zama wuturi ne don me yasa inna allaha wuturu yuhibbul wutra ko allah wuturi ne yana son abu wuturi sai ce fa autiru ko ya ku mutane bayin allah kuma ku dinga yin abu na wuturi an yakuna ma'al ma'i wa sidri ya zama akwai ruwa tare da ainihin me ainihin ita wannan bishiya ta magarya li annabi yunka domin wannan yana tsabtace mutum bai sulubu jisdil mayiti yana tsabtace gangar jikin mamaci da haka wannan abu ne wanda ya kamata mu kiyaye sannan na shida yace wa an yatayyibul mayit ana so a sawo mamaci turare ma akir gasalati ta in an zo karshen wankan sa shi sai yace a sanya wani abu na kafu ko na kafu ina fatan bida la alla yadhabul ma don ainihin wannan ruwa ya tafi idan mallaka ya kawo wannan abubuwa don mu gane irin darasin da yake ciki saboda haka shi ma idan mutum yana bibiyan YouTube na kasashen Larabawa zai ga guraren da ake nuna yadda ake wankan gawa ina fatan bayyana sai ka bibi shi ka bi kar ka gani sau ɗaya ka gani kamar sau goma ko sau ashirin don ka koya amfanin waɗannan ainihin wannan wayar kenan amma ba ka je ka takalin tsareci da ake yi ba ce ina fatan bayyana amfaninta hanyoyi ne na samun ilimi a ciki kai amfani da su wajen neman wannan ilimi din ina fatan fahimta da kashi ya kamata mu san wannan da haka wannan yana gwada mana cewa kenan mamaci ana masa wanka kuma wanda zai jibinci wankansa na farko ana so su zama mai majibintansa in ba a samu wannan ba a samu wanda suka aka yi musu mai wasiya ko za ka wanda zai yi wasiya ya ce in na mutu da wane da wane da wane su man wanka in na mutu wane ya mun sallah wannan abun ne ya gagare mu ko ba ma yi ya kamata mu zama muna rubuta wasiya Abdullahi dan Umar ya ce manzon Allah ya ce ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un yuridu an yusa yabitu laylatan aw laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'si ya ce bai daga cikin dabi'a ba hali bane na mutum musulmi yana da wani abin da yake so ya rubuta wasiya akai ya kwana daya ko biyu ba tare da wasiyarsa tana rubuce tare da shi ba su zabe kullun me wasiyarsa tana tare da su dawane 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 suna bi na bashi wani ina so ka biya mu dawane dawane ina bin su bashi in sun kawo shikenan in ba su kawo za ku iya bibiya na batun kwanta na so wani ne zai mun sallah dawane dawane su mun wanka eh kabarina ga irin yadda nake so ya zama kar a tara kasa ya dim yadda ake kabarin ka ma nan duk wannan kabarin ba da dai bane ba so tudun kabari ya wuce dani daya haka ba so ya wuce haka amma sai a tara kasa him ya kamata mu gyara wannan eh a wannan ga bidiyo ne wanda ba su da asali ma na ba don fahimta waje aje ayi gini ko a sa wani tile ko a sa wani ne wannan bidiya ce babu ita yawa ana sa alama a kabari tabbas wannan an sa annabi ya sa dutse ya sa wani itace da sauransu ma ba a ce ka je kai gini ko kai kaza ba wannan bai da asali a addinin musulunci na ga saboda lokacin mu ko da mu dakata akan wannan sai mu tashi a hadisi na 157 kafin ayi tambayan wancan sati wani ya yi wata tambaya yace idan aka kawo gawa kuma ba a sani ba namiji ne ko mace ya za ka yi samata sallah kai da za ka yi addu'a mai ishmawi sai ya ce sai ka kira ta ita gawa mece ce mace ce sai ka yi amfani da wakilin suna na mace Allahumma ghafir laha warhamha wa'fu anha Allahumma in kana bil muslima fa zid fi ihsaniha wa in kana ghayra zalika fa tajawaz sayyi'atiha na batun ne sai kai amfani da wakilin suna na mace sai ka dinga yi wallahu alam kace now now abaka na aka fara karatu yau baka da mun fadi wadannan alamun eh da rawani ko du mun fada baka na now eh ai ka gane shi ne saboda sanyi ba muka ce annabi ya ce duk abin da mai rai yake ji gawa ma tana ji dan a kyautata mata na ka dan tafasa ruwa aka sa ruwan ya zum daidai ne ba bule na na eh ai ba ce ka faɗa ba koda na alkhairin ne yace dan gaya da mutumin da zai wanci mamaci koda wani abu ya gani na kaman alkhairi tare da gawa ba za ka faɗa ba ai ba ce ka faɗa ba kawai ka masa tsammani mai kyau ka masa addu'a eh alaikum na'am imana zai iya yana su idan zai ba shi wahala ba laifi ya nemo waɗansu waɗanda za su taimake shi cikin ‘yan uwanta mata ko cikin ‘yan uwansa mata da ba don fahimta ko cikin mutanen da ya amince da su alaifi na ganyen shi ne zai baka kumfaɗi waɗansu kuma suna daka mai ‘ya’yan ka gane amma kowanne yana kumfa amma ‘ya’yan sun fi yin kumfa ɗin wannan tabarruki ne ya ce kamar ruwan zanzan da ake sawa ba tabarruki ne na batun fahimta yawa kuma duk abu mai albarka ana tabarruki da shi ina batun fahimta yawa na'am a mun faɗi wannan ai ina ga kana wani waje da Allahumma ajina okay to shi din ne ko kasa tare Allahumma ajina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma ati wa qi anna wasrif anna sharra ma qadi fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'ala laka alhamdu ala ma qadait wa laka ash-shukru ala ma atait bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum ya hadi ya salam bi rahmatika nastaghis aslih lana amrana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat ayni bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum
ara que era assim, meu amigo.